بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. bayan haka ƴan uwa masu saurare kai tsaye da masu kallo da waɗanda za su saurara ko su kalla daga baya ta hanyoyin sadarwa na zamani, ne muku sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A yanzu da nake magana safiyar ranar Asabar ne, ƙarfe 9:20, ƙarfe 8:20 na ranar Asabar 13 ga watan Rabi'ul Awwal, hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, tana da shekara 1439. Wannan kwanan wata yayi daidai da kwanan watan miladiya na 2 ga watan Disamba, shekarar miladiya ta 2017. Wannan rana ta dace da ranar da muka yi alƙawarin za mu ci gaba da karatun littafin Al-Istiqama na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, bayan kammala karatun littafin watan abin nan Iqtida'us Siratul Mustaqim Mukhalafata Ashabil Jahim, na dai shi malamin Ibn Taymiyyah din Allah Ubangiji ya gafarta mishi. Dama wannan majlisi na Malam Muhammad Awwal Adam Albani Zaria, Allah ya mishi rahama, malam ya tsara shi don ci gaba da karantar da littafan Ibn Taymiyyah ne. To bayan shudewar rayuwarsa, Allah cikin ikonsa muka ci gaba da karantar da littafan Ibn Taymiyyah a wannan majlisi, a inda aka karanta littafin Fatwal Hamawiyya wanda malam din bai karasa ba. Malam Musa Manshawi hafizahullah ya karantar da littafin abin nan Awliya'ur Rahman, Al-Furqan baina awliya'illahi wa awliya'ish shaitan, Al-Furqan baina awliya'ir Rahman wa awliya'ish shaitan, wanda malam Albani din ya mishi kasafai ne kadai. Sannan kuma ni kuma na karantar da littafin Iqtida'us Siratul Mustaqim a cikin kasusuwa 142 ko da uku. To bayan nan kuma a yanzu Allah cikin hikimarsa, kamar yadda shawara ta zartu, shine za a ci gaba da karanta littafin Al-Istiqama wanda shi ma na Sheikhul Islam din ne Ibn Taymiyyah rahimakullahu. Wannan shine cassette na daya kenan, za mu kira su da suna kasusuwa ne, cassette na daya. Kuma za a dinga rubuta sunan da harufan boko Istiqama, zai zama Istiqama, Istiqama, insha Allah haka za mu dinga rubuta sunayen Istiqama na daya na biyu har zuwa abinda Allah zai yassare mana. Sunana Kabiru Abubakar, wanda aka fi sani da suna na lakabin Asgar. Wannan littafi sunan shi kenan Al-Istiqama. Lafazin Al-Istiqama lafazi ne wanda yake da ƙare-ƙaren harufa guda uku na alif da sin da ta, waɗanda suke ƙara ma kalma ma'anoni daban-daban, wanda kuma a nan abinda lafazin yake nufi in ka lura da asalin shi daga aqama ne, ar-ruba'i. Akwai qama yaqumu qiyaman, wanda shine sulasi wanda yake ajwafi mai illa a tsakiya, wanda asalin shi wato ba mahmuzi bane, wawi ne, asalin shi daga qawama yaqwamu, shine sai aka sahale shi zuwa qama yaqumu qiyaman. Akwai kuma ruba'i din sa shine wanda yake da alhamza a farko, aqama yuqimu iqamatan istiqamatan, daga nan aka samu lafazin aqama yuqimu iqamatan, ya tsaida shi ko ya daidaita shi, yuqimu yana tsaida shi ko yana daidaita shi, kamar da Allah yake cewa misali fastaqimu ilayhi, ma'anar shi a wajen ay tawajjahu ilayhi, ku fuskanci al'amarin tauhidi na Allah. A larabci aka ce al-istiqama abinda take nufi i'tidalu shay, wani abu ya daidaita yayi tsaka-tsaki, ya tsaya shi bai karkace dama ko hagu, ko gaba ko baya, shi bai zake ba bai gaza ba, wato ya zama ya cika daidaituwarsa yadda ake so a ganshi, haka yake, babu nuqsani babu ziyada, wannan shi suke cewa al-istiqama. Kamar da Allah yake cewa innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, waɗanda suka ce Allah shine ubangijinmu, ma'ana suka yi imani, thumma istaqamu, malamai suka ce ay lam yushriku ay wa amilu bi ta'ati Allahi wa rasulihi, wanda yace ni mumini ne ya faɗi kalmar shahada ko bai shirka ba, sannan yana aiki da biyayya Allah da biyayyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to wannan shine mustaqimi, wanda yake kan istiqama. Shi sa Allah subhanahu wataala yake umartan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yake ce da shi fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak, ka tsayu akan daidai, ka tsaya daidai ba shakin da kai da waɗanda suka shiga addininka. Al-Imamu At-Tabarani ya rawaito hadisi daga Uqbatu dan Amir da kuma Abu Juhaifa, Allah ya kara musu yadda, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa shayyabatni hudun wa akhwatuha, shayyabatni hudun wa akhwatuha, suratu hudin da ita da ƴan uwanta sun sa mini furfura da wuri, ma'ana an ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne da furfura, aka ce ya aka yi furfura ta fito maka da wuri, sai ya ce ai suratu hudin ce da ita da ire-irenta suka kusanto mini da furfurata. Wannan hadisi a cikin riwaya al-Imamu Tirmidhi da Ibn Sa'd a cikin Tabaqat dinsa, da al-Imamu Abu Nu'aym a cikin Hilyatul Awliya sun kawo riwaya wadda take nuni zuwa ga cewa akhwatu hadin sune suratul Waqi'a, Mursalat, amma idha ash-shamsu kuwirat, a cikin su waɗanda zaka ji ana umarnin manzo Allah akan yayi wa'azi ya tsayu akan gaskiya da sauransu. Wannan riwaya ta al-Imamu Tirmidhi da Ibn Sa'd sahihi ya ce, ita ma Ash-Sheikh Al-Albani ya tabbatar da sahihancin ta a cikin As-Sahiha lamba ta 955. A takeice, kalmar istiqama abinda take nuni zuwa gare shi kenan, daidaituwa da tsayuwa akan daidai. Haka akwai hadisi wanda al-Imamu Muslim ya fitar da shi da al-Imamu Hakim An-Naisaburi, haka nan ma al-Imamu ainihin At-Tirmidhi din, al-Imamu An-Nasa'i da Baihaqi a cikin Sunan Al-Kubra tashi, dukkanin sun fitar da shi. Shine nake so na dan karanta mana shi daga littafin Sahihu Muslim, gajeren hadisi ne, dan mu ji wani sharhi da al-Imamu Al-Qadhi Iyad ya masa dangane da ma'anar al-istiqama. Gashi daga Sahihu Muslim a cikin juz'i na 1, wannan mai hada da sharhin Muslim ne na al-Imamu An-Nawawi, inda al-Imamu Muslim yake cewa babu جامع اوصاف الاسلام. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابن نمير حول السند وحدثنا قتيبه بن سعيد واسحاق بن ابراهيم جميعا عن جرير قال حول السند وحدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو اسامه كلهم عن هشام ابن عروه عن ابيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال. Ga sanan isnadoji ne kala daban-daban, al-Imam Muslim ya sassaka su a wuri guda tukunna, sa'annan ya ce daga Hisham dan Urwa, daga babansa, daga ainihin Sufyanu dan Abdullahi Thaqafi, wannan hadisi shine hadisi mai lamba na 38 a cikin littafin Sahih Muslim. Kala, wannan abin nan malami yace daga cikin sahabbai yace qultu ya rasulullah, nace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, qulli fil islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Ka gaya mini wani zance, ka gaya mini wata magana wadda a musulunci bazan ƙara tambayar wani game da wannan karatun ba bayanka. Wa fi hadisi abi usama ghayrak, muslim yace a cikin riwaya abu usama shi cewa yayi qulli qawlan la as'alu fil isla as'alu anhu ahadan ba'dak, shi kuma sai yace la as'alu ghayraka anhu ba'dak, maimakon la as'alu anhu ahadan, la as'alu anhu ghayraka ahadan. Sai manzo Allah ya ce da shi qul amantu billahi fastaqim, kace nayi imani da Allah sannan kuma ka tsayu akan wannan imanin daidai wa daida. Gashi a ƙasa Muslim yana sharhi yake cewa qultu ya rasulullah qawluhu, qultu ya rasulullah qulli fil islam qawlan la as'alu anhu ghayraka, qala qul amantu billahi sumastaqim, qala al qadi iyad rahimahullah, al imam al qadi iyad Allah ya mishi rahama yace hadha min jawami'i kalimihi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama, wannan ya daga cikin ire-iren zantukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke a matsayin gundarin zance mai dauke da hikima da yawa. Wa huwa mutabiqun liqaulihi ta'ala, kaga wannan ya dace da faɗin Allah da yace innal ladina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu, ai wahadullaha, ma'ana waɗanda suka tsaida tauhidin Allah, wa amanu bihi, suka yi imani da Allah, thumma istaqamu, sa'annan suka tsayu akan daidai, falam yahidu an at-tauhidi, basu karkace daga barin tauhidi ba, waltazamu ta'atahu subhanahu wa ta'ala, kuma suka lazimci da'ar Allah ubangiji madaukaki, ila an tufu ala zalika, har su mutu akan haka. Wa ala ma zakarnahu aktharul mufassirina min as-sahabati fa mabadu, malam yace wannan ita ce fassarar mafi yawan sahabbai da na bayan su, wa huwa ma'ana al-hadith insha Allah ta'ala, kuma wannan shine abinda hadisin yake nufi. Hadha akhiru kalam al-qadi rahimahullah, malam Nawawi yake cewa wannan ita ce karshen magana al-qadi iyad Allah ya mishi rahama. Wa qala ibn Abbas radiyallahu anhu ma fi qawli Allah ta'ala fastaqim kama umirta ma nazalat ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam fi jami' al-qur'ani ayatun kanat ashadda wa la ashaqqa alayhi min hadhihi al-aya. Ibn Abbas yace gabaki daya a cikin al-qur'ani babu aya da ta sauka ta zama tana da tsanani da kuntatawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar wannan aya. Walizalika qala qala li asqala sallallahu alaihi wasallam li ashabihi la qalu, shi yasa sa'ad da sahabbai suka tambayi manzon Allah suka ce qad asra'a ilayka al-shaybu, ai gaskiya ya manzon Allah hurhura ta yi maka gaggawa. Fa qala yace shayyabatni hudun wa akhwatuha, suratu hudin ce da ita da ƴan uwanta suka ainihin maidani na zama ina da furfura tun da wurwuri. Qala al-ustadu abu al-qasim al-qushayri, al-imamu abu al-qasim al-qushayri za a zo a yi magana akan shi sosai insha Allah daga baya. Fi risalatihi, a cikin ar-risala al-qushayriya yace al-istiqama, zai mana ta'rifin istiqama ne, yace darajatun biha kamalul umuri wa tamamuha, wani mataki ne na addini wanda yake nuna cikar al'amarin addini, cika na kamala da cika na tamam. Wa bi wujudiha, idan an samu irin wannan matakin ne husulul khairati wa nizamiha, ake samun samuwar alkhairai da kuma tsarin rayuwa ya kyau. Wa man lam yakun mustaqiman fi halati, wanda duk bai tsaya tsayin daka akan abin da yake yi ba, ba a sa'ayuhu, duk aikin shi zai lalace. Wa khaba juhuduhu, kokarin shi ba zai cimma nasara ba. Qala yace wa qila, kuma an ce al-istiqamatu la yuqiquha illa al-akabir, daidaituwa mutum ya zama ya daidaita akan al'amarin addini, babu mai iya wannan daidaituwar sai manyan waliyan Allah. Li anna hal khuruju anil ma'ahudati, domin sai ka fita daga abin da aka saba da shi, aka saba ana yi na al'ada da rayuwa da tunani da zamantakewa, komai da ake yi wanda kawai an ga ana yi ne sai kai ban kwana da shi wa mufaraqatir rusumi wal adati sai kai baran-baran da al'adu ar-rusum wato ethics wanda aka saba na gari kaza na kabila kaza na al'ada kaza na mutane kaza na ƙasa kaza inda kake rayuwa sai kai baran-baran da su wal adati da al'adu wal qiyami bayna yaday Allahi ta'ala sai ka tsayu gaba ga Allah haqiqatas sidiqi da iyakar gaskiyarka ka tsayu gaba ga Allah walidhalika qala sallallahu alaihi wasallam da haka manzo Allah yake cewa istaqimu walan tuhsu ku yi iyayen ku wajen istiqama amma ba za ku kai matakarta ba wa qala al-wasiti al-wasiti yake cewa al-khislatu allati biha kamulatul mahasin wa bi fadliha qabhatul mahasin ita ce abinda ake nufi da istiqama shine wani dabi'a din nan wanda shine cikarken imaninka da addininka da dabi'arka wanda rashin shi kuma shine bacin imaninka da addininka da dabi'arka ko da kai mutumin kirki ne wannan abu wannan ragowar abin nan last drop da za a saka ya cike imaninka marfin da za a sa ya cike kyawawan dabi'unka abinda zai bane halayyarka su zama cikakkun masu kyau to wannan shine istiqama wanda zaran ka rasa shi sai ga duk sauran abin da kake yi kamar baka yin komai kuma fahimci wannan da kyau akwai wani ragowar aiki wanda in kana yin shi to zaka ji natsuwa tun daga zuci tare da mutane baka da wata damuwa sai kaunar Allah da bautarsa to wannan ita ce istiqama idan an rasa ta an samu matsala wallahu a'lam ce Allah shi yafi sanin daidai ولم يروي مسلم رحمه الله في صحيح لسفيان بن عبد الله فقط مسلم بيرويتو وانا حديثي daga wannan sahabin Sufyan dan Abdullah Thaqafi ba in banda wannan an annabi sallallahu alaihi wasallam shi an banda wannan wa rawat tirmidhi hadha alhaditha wa zada fi tirmidhi da yaroto sai ya kara qultu ya rasulullah wa ma akhwafu ma akhafu alayya meye mafi tsoron abinda nake jin ya kamata in ji tsoro fa akhadha bi lisani nafsihi thumma qala sai manzo Allah ya rike halshen sa harshen shi manzo Allah din thumma qala yace haza wannan shine mafi fitinar abinda ya kamata ka tsorata da jama'a kun ji wannan sharhi dan kankani daga littafin sharhin sayyid muslim na nawawi wanda kokarin sa shine bayyana mana ma'anar al-istiqama to daga nan zamu iya fahimtar muhimmancin wannan littafin kamar da zamu zo mu ji a cikin tafsilat na littafin Ibn Taymiyyah a wannan karan ba wai raddi zai yi ga khawarija da mu'tazila da jahamiyya da ainihin duk wasu ƴan bid'a ko batatu ba a'a ga mutanen kirki wanda suke tutiyar kirki masu bin mazhabobi masu tasawuf masu ustazanci masu karatun alqur'ani masu kokarin kula da addini wato kamar yanzu kace ustazai MSS ƴan izala salafiya duk waɗanda dai ake ganin su ƴan umma duk wanda shi dan addini ne ba dan duniya bane ko mun gane waɗanda addini suka tasa gaba to da su Ibn Taymiyyah zai magana anan ma'ana da mu yake waɗanda din da aka gama an ga mutane ƴan addini ba a cikin karabka ƴan duniya muke wanda kawai mun shagaltu da duniya ba menene matsalolin mu da muka samu matsala akan su a cikin tunani a cikin suluki a cikin aqida a cikin ra'ayoyi zai ta maganganu wanda za ta sha mamakin su farko sai ya fara bayani akan cewa mutane ne za su zo su ce suna riko da addini suna bin mazhabin Shafi'i ko Ahmad dan Hanbali ko Ibnu ko Imamu Malik sai zama kuma a hakikanin al'amarin su fada take da waɗannan malaman suna rike da wata aqida sun ce ita ce daidai sai a bincika wancan limamin kuma ya ce kuskure ne sun ce wata aqida kuskure ne shi kuma wancan limamin ya ce daidai har ma sun kafirta masu irin wannan aqida sai da kuma limamin suna da irin wannan aqida mutum ne zai ce ƙarya ne annabi Isa bane dawo ba duk wanda ya ce haka kuma batacce ne sai da kuma limamin shi na faɗa haka mutum ya ce ƙarya ne Allah ba shi da siffa kaza Allah baya magana kaza ire-iren waɗannan aqidin ko mun gane da kyau jama'a ko kuma ya rike wani abu yana yi da sunan addini kuma sai ya zama wancan limamin kuma ya fi kowa suka wannan abu duk zai mana kwatance akan Imam Malik da irin kyamatar sa ga bid'a Imam Shafi'i da irin yadda yake kyamatar ilmul kalam amma kuma ƴan mazhabin shi sun fi kowa yawa a cikin ilmul kalam sai ibn al-Juwayni din nan sai Abu Ishaq al-Isfarayni su Amidi su al-Ghazali duk waɗannan manyan jigajigai na ilmul kalam ko kuma suna cewa su Shafi'awa ne Shafi'i kuma yana da maganganu na kyamar ilmul kalam ba dan kankani ba Imam Ahmad kuma yana da shahara akan mas'ala ta tabbatar da sifat da tsayuwa akan aqida game da asma'u wa sifat sai aka samu kuma mabiyansa sun zame ta wannan bangaren irin sai Ibn al-Jawzi da makamantansu duk zai mana kwatanci akan waɗannan sai kaga kuma kamar yadda tafan shi suka sauraron tafan abin kamar kullun yana ƙara wato kama da zamanin mu kamar a yanzu aka yi maganganu da haka littafin yana da muhimmanci wajen kasancewar yanzu mu ne zamu wa kanmu raddi kuma gane mu gyara namu tukuna kafin mu gyara na wasu ka gyara kanka kai ka ci moriyar abinda kake karantawa kafin wani ya ci moriyarsa sannan littafin yana da muhimmanci wajen bayani akan wasu abubuwa waɗanda suke da alaka da zamanin da muke ciki yanzu wanda suke tasowa yau da gobe akwai inda zai tsaya zai mana magana akan shiga aljani jikin mutum da magana aljani da jin maganar sa da ake zai tsaya mana wannan magana daddala akan ta zai magana akan bid'a zai magana akan ganin Allah zai mana magana akan uluwi zai magana akan ainihin wato jihadi yaya jihadi yake can ƙarshen littafin zai magana akan bid'a da abubuwan da suke kawo ta zai magana ma akan kishi wannan ba kwanan nan akwai matsaloli da suka taso akan kishi da matsaloli akan haka ba wanne ne ya halasta wanne ne bai halasta ba da sauransu duk abin da zai saka ga ana irin wannan haili da yake a gari shine karancin karatun jama'a karancin ba da muhimmanci akan karanta tafan salaf amma babu wata matsala kwaya daya da take yawo yanzu a duniyar nan da sunan wata fitina a cikin aqida ko manhaji ko tafarkin rayuwa ko addini face sai ka tarar malaman mu na musulunci suna da maganganu akan su alimaha man alimaha wajhilaha man jahila sai zaka ga duk malamin da ya sa abin da yake zaka ga baya shiga irin wannan hayaniya duk mutumin da ya san inda yake masa ciwo zaka ga baya shiga wannan hayaniya sam zaka ga koma gefe yayi harkar da ta dame shi dan yana da abin yi yana da abin yi rashin abin yi ke sa mutane su shiga hayaniyar da ba su da komai a ciki ba su da stake a ciki illa su kwasa wa kansu zunubi menene damuwarka a matsayinka na dan kasa ko mutum gama gari da za ka yi ta surutu dan wani ana zargin wata da aikata laifin kisa misali dan ta kashe mijinta ba ita ce kadai ba ita ce farko matar ta kashe miji ba kuma ba za ta zama ta karshe ba tabbas ba ta zama ta karshe ba sai an sake kashe miji wato miji da mata kashe juna ba saban abu bane da da uba uwa da da duk wannan ba saban abu bane a cikin tarihi a cikin labaran duniya ma amma saboda dakikanci irin na mutanen mu suna ta daddala akan surutun da ba su da stake a cikin sa wai mun wayi gari duk mako akwai issue da zai zama mana abin nan point of abin nan discussion muna ta asaran lokacin mu da datan mu da hankulan mu da tunanin mu su kuma su zuga back da civil gate suna ta ƙara yin arziki kawai da su da MTN da Glo muna tara musu kuɗi muna tarauta kanmu muna kuma kwasar zunubi kawai mun zama gafilai mala tabbas akwai buƙatar mutane su koma cikin haicin su game da yadda suke mu'amalantar waɗannan kafafen yaɗa bayanai na zamani mutane kawai sun zama wato addiction ya riga ya kama kusan kowa da manya da yara da maza da mata da zawarawa da matan aure da ustazai da ƴan kallon kwallo da ƴan gayu kowa ka gan shi kawai yana shafe-shafe akan screen shine kawai damuwar mutane Allah ya tsare su dan haka akwai buƙatar istiqama musamman irin wannan zamanin da muke rayuwa duba zuwa ga cewa ga yanayin a rayuwar da muke akwai zaniya sosai take samun mutane to da aka yi magana akan wadannan zamu zo mu talkhisi akan abin nan akwai print out da nake so na ba mutane insha Allah go next week wanda zai zama talkhisi ne akan mawdu'at din da littafin ya tattauna don kowa ya je karanta at your own leisure time littafin yana da buge-buge kala daban-daban wanda aka yi masa amma akwai bugu kusan dukkanin inda ka kai ka kawo zaka tarar ana buga shi ne da tahqiqin wannan malami mai suna Muhammad Rashad Salim wani malami wanda asalin shi mutumin ƙasa Al-Qahira ne wato ba Misri ne an haife shi hijira da shekara 1300 da ainihin wato 47 kamar shekara 102 baya kenan aka haife shi shekara 102 baya da haihuwarsa. Ya rasu a shekarar miladiya 1986, daidai da shekarar hijira 1407, 1986 zuwa yanzu shekara nawa kenan, Mr. Francois, ku ne sarakunan lissafi? 32 ko? Tattatuwa, kaga wasu ma a lokacin anan ma ba a mahaifin su ba, ko kuma ƴan yara ne tatsitsai. Shekarar shi 32 da rasuwa. Wannan tahqiqin na lissafin yayi shi a 1982 ne. A 1982 gab da rasuwar sa kenan, shekara hudu kafin rasuwar sa yayi tahqiqin. Wannan ga asalin bugun na daru maktabatu ibn Taymiya ta Kahira, suka buga wannan shine bugun da aka mishi asali, wanda ake buga shi a mujallad jibi. Wannan a kasar Makka riyal 45 kenan. Gashi nan Alhaji Bashir ya bani kyautar shi, Allah ya saka da alheri. Alhaji Bashir wannan ɗaya daga cikin attajiran makarantar nan, shine bani kyautar shi da yaje Umara. Akwai nuskoki iri daban-daban. Bayan nan to an samu matsala, dama shi wannan malami malami ne da ya PhD akan falsafa da abin nan da aqida, yadda ake iya alakanta falsafa da aqida ba tare da an yi fitina ba, a Cambridge a Ingila kenan. Da haka thesis din shi na PhD yana nan, shi ma littafi ne manshu, cewa yaya Ibn Taymiyyah ya iya tahalilin ta'aruf tsakanin hankali da nafsi. Dirasa ce yayi akan wannan littafi na Ibn Taymiyyah, dar'u ta'aruf al-aql wa an-naql, yaya Ibn Taymiyyah ya iya daidaita zaman lafiyan da za a samu tsakanin hankali da nafsi a daina fada. Akan wannan yayi bincike, PhD shi kenan, yayi wannan PhD shekaru da dama a kasar abin nan, a kasar Ingila. Sannan sai ya dawo kasar Suriya, inda ya zauna a abin nan maktabatu zahiriya, yana neman makutsat a garin yin wannan PhD. Sai Allah ya jarabce shi da kaunar tafin Ibn Taymiyyah, da haka da ya gama bai koma kasar su ba, sai ya tafi Suriya maktabatu zahiriya, wannan babban labararin nan a Dimashq, ya je ya zauna shekara wajen uku yana neman makutsat kawai na Ibn Taymiyyah. Ya tara su da yawa, ya fotokofin wasu ya tattara su, sai ya koma ya zauna zaman tahqiqin su da dirasar su. Ya yi tahqiqin littattafai da dama, wannan shine na biyar a cikin su, kamar da yake ambata. Wannan istiqama shine na biyar a cikin su. Daga baya aka neme shi a kasar Saudi Arabia ya zo ya karantar, ya koma kasar Saudi ya karantar, har ya samu jinsiya ta Saudi, anan ma ya rasu, Allah ubangiji ya gafarta mishi. Babban malami ne daga cikin malaman sunna, yayi ma da tafi Ibn Taymiyyah hidima ba kankanuwa ba, Allah ya gafarta mishi. To Jami'atul Malik, Imam Jami'atul Imam ta kasar Makka, ta kasar Riyadh, amin ko, Jami'atul Imam Muhammad Ibn Saud al-Islamiyya. Daga baya musamman a cikin bukukuwan da tayi na canza campus dinta, an gina mata sabon campus babba, za su canza campus gaba daya a 1991 kenan. A lokacin sai aka bude wata sabuwar cibiya ta musamman ta bincike akan Turat, Center ta research akan Turat al-Islami, wanda daga cikin ayyukan su akwai fito da mahfuzat da tahqiqin su, a rarraba wa dalibai na darasatul ulya su yi tahqiqin su. Idan aka ga sun kai kimar abin da ake so, sai a bada abin nan, wato ijaza na baba da suke cewa, a bada dama, sai a buga su a yada su. Wasu ma kyauta ake raba su. Har yanzu wannan cibiya tana aikin buga littattafai kala daban-daban. To daga cikin ayyukan da suke a wannan lokacin a 1991, sai suka sake buga littafin. Suka nemi izinin maktabaccen ta Maktabatu Ibn Taymiyyah don sake buga littafin a ainihin wato maktabar su ta Jami'ar Islamiyya, ta Jami'at Muhammad Saud al-Islamiyya. Shine wannan bugun kenan. Za ka ganshi da tambarin jami'ar a jikin shi, ga tambarin ka ganshi. Wannan logon jami'a ne, za ka ga shi nan kalmar imam ce haka katutuwa a wajen, wannan logon, wannan kuma gani. To su ne suka sake buga shi. Da za su buga shi, sun samu malamai wanda suka yi muraja'arsa, suka yi gyare-gyare a lokacin karkashin jagorancin Professor Abdul Muhsin Turki, wannan shugaban Rabi da nan, Allah ya kara mishi lafiya. Malami ne, har yanzu yana raye, dattijo tsoho haka. To shi ne ya jagoranci team na masana waɗanda suka yi muraja'an littafin, suka mishi wani gyare-gyare. Don haka za ka ga bugun iri ɗaya ne, don tahqiqin dai shi ɗin ne dai na Rashad Salim, amma wannan na Jami'atul Saud al-Islamiyya yana da nagarta da wancan bayi da shi. Akwai wasu sakatsat da wasu gyare-gyare da aka yi.
an samu wani malami kuma wani professor ila yau Abdul Majid wanda shi ma yana raye har yanzu a Jami'ar Islamiyya ta Madina ya sake daukar littafin shi kuma yayi dirasarsa ya gano wasu kurakuran dabi'i har yanzu ya nashara a cikin majalla yana nan article din online zaka iya samu shi article ne haka wanda aka nashara shi a majalatul buhus al-islamiyya ta Jami'ar Islamiyya ya nashara shi a kwana-kwana baya dinnan wannan bugun da suka yi shi sun yi shi ne bayan sun sake na 1991 dinnan suka sake buga shi wannan gashi a shekara ta 2005 suka sake buga shi 2005 yau kamar shekara 12 kenan shine bugu na ƙarshe da suka yi masa to akwai kuma buge-buge iri daban-daban kamar yadda ɗan uwa zasu iya shedawa kusan kowa anan nashi daban ne kamar yadda template din kowa anan daban ne kusan kowa anan bugun shi daban ne ko ba haka ba ga wani nan bugun Darul Jawzi ta ƙasar Kahira wanda suka ce wai tabaatun munaqqahatun mukharrajatul ahadisi wa ta'tamidu fi tashihatiha wa ta'liqatiha ala tashihati Sheikh al-Allama Muhammad Nasiruddin Albani wa ahkamihi al-hadisiyya a ce wasu wallahu ta'ala a'lam sun buga shi a 2012 shekara biyar bayan da suka wuce gashi nan suka ce da taki wani mutum mai suna Hassan Abul Khairi ni dai na karanta wannan kofin gaba ɗayan shi na bi shi na karanta shi amma ban ga abin da suka yi iddiai na tahqiqi ba gaskiya saboda Allah ban cewa babu amma ni dai ban gani ba amma tabbas takhrijat suna daukowa daga Albani a cikin littafin shi su ce gashi wane ya fitar wallahu ta'ala a'lam wannan kuma bugu ne wanda yake an matsa rubutun da haka ka ganshi mujalladi ɗaya ne haka siriri saboda matsa rubutun da aka yi akwai bugu kala daban-daban ga sunan kowa ya duba nashi ya gane ina ne wannan kuma Malam bin Baz rahimahullah shine ya karantar da littafin ga dalibai haka a gidansa to da bayan rasuwar shi sai aka samu wani malami daga cikin su sai ya yi transcribing ya sauke wannan karatun daga kasusuwa zuwa littafi haka gashi ya sa mai suna Minhajul Karama fi sharhi kitab al-istiqama min taqriratu samahati Sheikh al-Imami Abdul Aziz ibn Abdullah bin Baz rahimahullah المتوفى سنة 20 بعد المئة الرابعة عشر للهجرة قشيتي أعده أبو سفيان غزي ابن أحمد ابن حمد ابن حسين الوهبي الأسلمي غفر الله له ولوالديه وللمسلمين شيني يوانا أيكين يتتراشي يميد شي لتاتي هكا قشينا بقم مكتبة الإمام الذهبي أقصد كويت سوسك بقوانا shima bai da wani tsada riyal 45 na jin ko da uku muka siyo shi wannan ma zaka iya samun shi ko ka neme shi online sharhi ne dan takaitacce haka ga littafin kuma sharhin malami wanda yake ya kai malami al-Allama bin Baz rahimahullah to bayan ga wadannan dai akwai nuskoki kala daban-daban wadanda ba wadannan ba to an ce kuma har yanzu akwai wata nuska wadda gaskiya amma ni har yanzu ban ganta ba kuma na bincika maktabat wadanda suke online wanda ban same ta ba an ce akwai ta nuska sabuwa wadda wata maktaba daban ta buga ta a Madina wacce ba wannan ba muna nan muna ci gaba da neman ta insha Allah kuma an samu masu zuwa umara kuma kamar haka za su bincika mana halin da ake ciki game da ire-iren waɗannan nuskoki kamar yadda aka sani yana da gaskin dabi'ar karantawa a wannan makaranta wajibi ne a nemi nuskoki na waɗanda suke wato mu'tamada dan dogaro da su wajen karatu amma dai a yanzu za mu dogara da wannan nuska ta Malam Rashad Muhammad Rashad Salim rahimahullah to bayan da muka ji wannan sai batu akan mawdu'in littafin a takaice kwarai da gaske kafin mu zo mu ji dan zai mana muqaddima doguwa kuma a cikin ta zai bayyana mana menene littafin yake nufi kuma ina aka sa gaba abu na farko da Ibn Taymiyyah ya so ya karanta a littafin nan shine kokarin yin bayani akan muhimmancin daidaituwa da istiqama amma a bisa mazhabin salaf annabi din nan dai da sahabbai da tabi'ai nan lazina qalu rabbuna allah summa istaqamu to a bisa tafarkin annabi da sahabbai za a yi ta ba tafarkin wasu na baya ba ina fata mun gane wannan da kyau dan akwai istiqama daidaituwa da tsananin dogewa akan addini amma sai ga ba a manhajin sahabbai bane ko a manhajin sufiya ko a manhajin khawarija ko a manhaji na ainihin wato rafida da sauransu kowa ka gani zaka tarar ire-iren waɗannan suna da irin tasu istiqama akan yadda suka fahimci addini amma sai ta zama kuskure ce ko fandara ce daga manhajin sahabbai idan an kwatanta shi da manhajin sahabbai. Sannan yayi kokarin bayyana qawaid da zasu taimaka wajen bin manhajin salaf din, musamman dangane da fahimtar al-asma'u was-sifat, as-sifatul khabariyya, da sunayen Allah da siffofin shi masu daukaka, ya za a yi a fahimce su, da kuma bayyana zargi ga ar-ra'ayul muhdath, abin da ya kira da suna ar-ra'ayul muhdath, wato sababbin ra'ayoyi, sababbin fahimtoci game da aqida, game da furu'a, game da ilmul kalam da makamantansu. Ya yi waɗannan maganganun cewa ga wasu aqidu ko tunani ko fahimta ko matsaya da mutane suka ɗauka wa kansu a addini, amma sai a bincika salaf ba su da irin wannan tunanin, to waɗannan abin zargi ne, ba za su zama abin karɓuwa ba duk yadda ake kallon su da kyau. Yi magana akan bid'a da sabubban da suke yaɗa ta, me ke jawo yaɗuwar bid'a da saɓani. Daga cikin abin da ya bada muhimmanci wajen yin bayani akan shi a wannan mahallin, akwai jidali akan addini, musu da jayayya, jama'a muqabala, musu raddi, jidali akan addini. Ashe tun wancan zamanin nasu akwai ire-iren wannan tafarkin da wannan ɗabi'a, wanda za ga a yanzu kuma ta samu rawaj, har ma tana da mutanen da an san su kawai su ƴan raddi ne, ƴan jidali. Wannan jama'a mun sha faɗa cewa ba tafarkin sarab bane. Imam Malik ibn Anas rahimahullah, wani ɗan bid'a ya zo ya matsa mai akan cewa sai ya yi jayayya da shi, ya ce ka je ka samu wani irin ka wanda yake da shakka akan abin da yake na addini, sai ku jayayya. Wato da bajahame da mu'tazili duka suna da shakka akan addini, ko to su jayayya da junansu. Da nasibi da ɗan shi'a rafidi suna da jayayya akan addini, ko to su yi jayayya da shi akai. Amma kai ahlus sunna musulmi, duk abin da kake kana da yaqini akai, ko to baka da buƙatar jayayya da wani. Qur'ani ya riga ya bayani akan wannan cewa wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Kaga ahlul kitabi wanda suke da Qur'anin su, ma'ana littafin su na sama ne su ma, at-taura ko injila, amma Allah yake kada kai jayayya da su sai da abin da yake mai kyau ne. Menene mai kyau din? Kokarin bayyana musu wajihin kurakuran da ke cikin addinin su, idan akwai maslaha akan haka. Ba wai a dinga jayayya ana gwara Qur'ani da maganganun su ba, ko ana gwara hadisai da maganganun sahabban annabawansu ko makamantan haka ba, duk wannan ba daidai bane. To ballantana ko mutum ya zo wai yana da gaskiyarsa, ya zo ya tasa wani ɗan bid'a gaba ko su tasa juna gaba, ana ɗaukansa a kyamara da audio, suna ta muƙabala, ana ta yaɗawa, yana ganin cewa wannan wai taimakon addini ne, san ba taimakon addini bane wannan, wannan ɓata addini ne jama'a, ba taimakon addini bane. In ma har ya zama dole ba yadda mutane suke ake a taru kuma a yaɗa ba haka ake ba, za mu zo mu ji magana akan wannan. Da kuma ar-raib wa shakk, yi magana akan kokwanto da shakka da mutane suke sawa a cikin addini, ce yanzu nan a ce annabi ya faɗi kaza, ni ina shakka yiwa a ce fa annabi ne, annabi abin da ya faɗa kenan, game da kaza, game da kaza, misali game da daidaituwar Allah, game da magana Allah, game da dawowar annabi Isa, game da makomar kafirai a cikin mutanen Makka, da ire-iren waɗannan abubuwan da mutane suke shakka game da su, bayan kuma ya tabbata annabi ya faɗa, ko wannan daga cikin kofin da ke bude mutane bid'a kenan. Sai kuma yi magana akan al-amalu bil ma'qul, aiki da hankali, aiki da hankali ala hisabin nas, ga nasi sai mutum ya ce wai zai aiki da hankali, a aiki hankalin ana ihtikamin shi ne zuwa ga nasi, wato nasi ne zai nuna kyan hankalinka ko rashin kyan hankalinka, ba hankalinka ya nuna kyan nasi ko rashin kyan nasi. Kuma gani nasi shine sikelin auna hankalin mutane, ba hankali ne sikelin auna nasi maganganun Allah da manzo ba. Hankalinka za a ɗauka a gwara shi da nasi, idan ya dace yana iya fahimtar nasi, to hankalinka daidai yake, idan ko bai iya ɗaukan nasoshi, to yana da matsala. Ba wai a ce nasi shine madda da za a gwada ta a kan hankali ba. To mutanen da suke gabatar da hankali a kan nasi, da su suke samu matsaloli na shiga cikin bid'o'i kala daban-daban, wasunsu har su kai ga ɓata da ƙaryata nasoshi, kamar yadda ya faru game da wannan matsala da muke magana a kanta ta khalqul Qur'an. Shi wannan sarki ma'asu abin nan abin nan ma'mun ko ma'mun abdullahi al-ma'mun abin da yaso yayi wai shi yaga cewa a wancan lokacin akwai dauloli da suke kewaye da duniya akwai Byzantine sune daular Turkiya kenan akwai Rome wanda daula ce ta turawa mutanen Faransa da sauransu akwai dauloli yana jin labarin daula kafirai a kasashe daban-daban cewa sun ci gaba akwai farisa sun ci gaba ta hanyar aiki da hankalin su kokarin da suka yi na amfani da hankali wajen gane wasu abubuwa da wasu sirrorin rayuwa sai ya ce to wajibi ne su ma al'umma musulmai su tasa hankali gaba shine zai zama limamin su dan su kamo waɗancan turawa a wajen ci gaba wannan ita ce asalin sirrin batashi Allah ya gafarta mai to da yazo sai bai tsaye da hankalin a iya magana duniya ba sai yace har magana addini ma a sa hankali gaba yace kuma dole wannan ita ce aqidar gwamnati dole kuma kowa yi dole babu yancin sabawa gwamnati to akan haka ne fa akai ta wannan tatabar da akai tai da shi din bayan shudewar sa har yana gadan mutuwa yayi wasici ga kanin sa Mu'tasim halifan da ya bi bayan shi cewa ya rike wannan aqida ita ce za ta taimaki al'umma akan ta ya mutu shi Ma'mun shi ma Mu'tasim din da ya zo kuma gara ma wancan yana da ilimi yana da wayewar kai ta addini da haka wani abun yana dan taka dan dan shi Mu'tasim soja ne kawai general ne na soja bai san komai ba sai yaki da haka da ya zo kawai duka ne wa iza batashtum batashtum jabbari ko kabu ne ko duka ko kisa kawai bayan shi kuma sai dan shi Wafiq wanda kuma shi kuma Adha wa Amar saboda shi kuma ya riga ya tsotsa aqida ita ce aqida shi baya kallon kowa da gashi in ba Mu'tazili ba da haka a zamanin shi ne aka kai kululuwar wannan fitanar kuma Allah cikin hikimarsa musulmin ba su samu wannan irin cigaban da suke tsammani ta haka sai ta abin da suka kyamata ta addinin da suka kyamata sanan musulmi suka samu cigaba tunda a wannan yanayin an wayi gari musamman karni na biyu zuwa na uku zuwa tsakiyar karni na hudu kamar kace daga shekara ta 200 a musulunci har zuwa shekara ta 350 waɗannan shekarun in ka je ka kalli tarihin mafi yawan manya-manyan malaman musulunci da ake ji da su a yanzu mafi yawa musamman wanda suke da rubuce-rubucen da suka saura za ka ga wannan shekarun suka mutu anan suka yi rayuwa tun daga kan irin su Muslim su Bukhari su Abu Dawud su Imam Ahmad har ka gangaro kan zuwa su Hakim da su Baihaqi duk waɗannan karabka anan suka rayu kuma waɗannan ilmomin da suka yada su ne abin da musulunci ke takama da shi har yanzu shine legacy din addinin musulunci na ilimi har yanzu tun daga ilmomin addini din wanda suka shafi aqida da shari'a da mu'amala da harkokin yau da kullun da kasuwanci da gado da aure da kiwo da noma da zakka da komai har ba kuma kan ilmomin duniya din tun daga kan ilmomin geography ilmomin likitanci da bada magani da bincike akan cututtuka ilmomin da suke da alaka da gine-gine da tsara birane kamar yanzu a ce engineering kenan da environmental design da makamantansu duk a wannan lokacin malaman musulunci suke wannan abubuwa ko ka san cewa Abu Hanifa na daga cikin tim din masana wanda suka yi design din birnin Bagadaga Abu Hanifa bin Umar yana daga cikin tim din masana wanda suka yi aikin design din gaba ɗaya birnin duk da ke shi Abu Hanifa mutaqaddim ya rasu a shekara ta 150 bayan hijira to amma duka dai ilmomin ne aka ci gaba daukawa su falsafar kuma bata kawo musulmi komai ba sai illa bata da haka duk waɗanda suka shahara a kanta sai ga kuma a lokaci guda sun shahara akan bata irin su Jahiz irin su Nazam da makamantansu sun shahara akan falsafa kuma bil qadari nafsi suka shahara akan bata wasun su ma zindikai ne aka ci to sai zama abinda suka yi nufi wannan sarakunan guda uku ba su cin mushi ba illa kawo musulunci tarnaƙin da har yau bai fita daga cikin shi ba shine tarnaƙin wannan ilmul kalam din sai da malamai suka tsayi sosai wajen yin raddi da bayyana barnar da ke cikin ilmul kalam amma har yanzu bai gushe ba ana lissafa shi a matsayin ɗaya daga cikin kamfanin na ilmomin musulunci har yanzu shin da kaje karatun musulunci a musamman a jami'o'i za a koya maka ilmul kalam a ce kuma ilimin addinin Allah ne Allah ya tsare mu yayi magana akan abubuwan da suka jawo bid'a musamman na sufiya irin mukashafat kaga su ma suna da yaduwa a wannan zamanin mutum ya fito ya ce ai an bude mishi wa irin da fastoci suke ya ga wani abu da kowa baya gani ko ta shedani yarinya a kwanakin baya a Niger da tace wai kullun annabi na zuwa ya gaisa da ita su zauna su ci abinci ya ce mata ma wai shi babanta ne shi mahaifinta ne kuma ya bata sako lalle ta isa kuma wallahi jiwon ta isa da wannan sakon tana ta kafirci da iya shege a cikin bidiyo nan yana yawo mutane sun ganshi to irin wannan mukashafat din akwai na jahilai irin ta ana nan kuma sai ka ji na malamai tun daga mawaka da ƴan iska da ƴan yawon mandiri sai ka ji ma wani shehi wanda ake ganin shi da raguwar hankali sai ka ji shi ma ya ce a mishi mukashafa to duk irin wannan mukashafat din su suka kawo bidiyoyi saboda mutum ne zai tashi kawai ya ce ya ga manzo ko manzo ya ce mishi yayi kaza kuma an yi kaza za a samu kaza sai mutane su taru a gindinsa yayi ta'azabtar da su yana kwace musu kuɗi ya canza musu tunani wani ya maida su ma wato yanda ka san tumatiri da tasai sai yadda ya ga rama bai su ya markada musu tunani ga baki da irin wannan abin shine abin da Tijjani yayi shine abin da Inyasi zai daura akan failar shi shine kuma duk wani shehin dariqa in dai ya kai shehi a dariqa abin da yake kira sai dai kawai a cikin su akwai masu wayo wanda suka yi siyasar rayuwa ba sa fitowa su bayyana wannan koda kuma wani wawa ya fito ya bayyana za su ce ƙarya yake ba a cikin mu yake ba kuma sun san su ne suke yin ƙarya a cikin su yake kuma a gunsu ya ji wannan karatun Allah ya tsare ya magana akan ta'addanci a cikin addini al-baghi shine wato abin nan zafin kan addini kenan kawai aka ce yanzu da Hausa shi ma daga cikin dalilan kawo bid'a shine mutum baya natsuwa wajen tantance menene gaskiya me ba gaskiya ba sai ya fara raddi ya fara kiyamatan duk wanda ba akan wannan manhajin yake ba duk wanda abubuwan zai tattauna mana akan su dalla dalla sannan ya zo ya bayani akan mazahib na musulmai mazhaba kaza wato ta aqida ash'ira mu'tazila maturidiya ko wadanne ya kawo magana akan su kaman firq haka ya tattauna akan su daya bayan daya yayi magana kuma kabe da na ambata da zu akan uluwi da saukar Allah karshen dare da ainihin wasu sifat daga cikin sifatul khabariya wadanda musulmai suna jin nauyin gaskata su a wancan zamanin da kuma har yanzu daga cikin abubuwan da Ibn Taymiyyah ya tsaya ya dabdala sosai kusan za a iya cewa ma da za a ware wannan dabdalar zai zama littafi mai zaman kanshi shine raddi da yayi ma wancan mutumin al-Qushayri Abul Qasim al-Qushayri ya tsaya ya mishi raddi dalla dalla malam Abul Qasim al-Qushayri sunan shi Abdul Karim ibn Hawazin ibn Abdul Muttalib al-Qushayri wannan shine suka ce sunan shi Abdul Karim ibn Hawazin ibn Abdul Muttalib ana mishi al-kunya da Abu Talha ya taso maraya mahaifin shi ya rasu tun yana shan nono a gun mahaifiyarsa kuma asalin shi da kawai mutumin gari ne haka kawai gama garin mutum garinsu da suke zamu zo mu karanta tarjuma sai insha Allah a gaba a san da Ibn Taymiyyah zai fara musharradin daga cikin Sirru Alamin Nubala mujallabi na 18 Ibn Taymiyyah Ibn al-Imam al-Zahabi ya tarjuma sa haka nan zaka yi kuma littafin Ibn Khallikan shine wafayatul a'yani wa anba'i abna'i zamani na Ibn Khallikan shi ma ya tarjuma sa haka al-Imam Ibn Kathir al-Dimashqi a cikin al-Bidayatu wan Nihaya musamman shi Ibn Khallikan ya tsawaita tarjuma kwarai da gaske to wannan malami farkon sa mutumi ne ga magarin mutum yana da gona da ya gada kamar da aka bada labari suna noma suna siyar da amfaninta sai zama haraji ya musu yawa sarakunan lokacin suna cika musu haraji sai ya nufin bari ya je birni ya koyo ilmomin da shi ma zai zama babban mutum ma'ana kamar ya karatun boko kenan wanda garin haka yana ganin zai iya kawo canji na a rage musu harajin nan duk garin ana fama da wannan harajin zabi ya ba da labari ya ce da ya zo neman wannan bokon sai bai samu bokon ba daga zuwa majalisin wani babban malami sufi wato wanda yake ce ma Abu Ali Ad-Daqqaq ya je saurari majalisin shikenan ya canza mai tunani kama ce ka taho da nufin zaka shiga ABU 100 level kawai sai ka je sauraron musabaka daga sauraron musabaka kawai ka je ka fasa sai ka je ka shiga nurul tilawa shikenan ko ka je ka shiga wata makarantar hadda iya uku wace ce kace kawai ka fasa computer science ka je ka hadda haka zan babban malami abin da ya faru da shikenan ya zauna a wannan majalisi yana ta sauraron karatu ya fasa abin da ya kawo shi yayi ta koyon waɗannan karatuka malamin ya hada shi da malamai irin su Ibn Fawrak, malamin su Imam al-Baihaqi, shi ya koya mashi ilmul kalam. Ya hada shi da malamai irin su abin nan Ibn al-Juwayni Abu al-Ma'ali, shi kuma ya koya mashi fiqhu da sauran usulul fiqh. Ya zauna da malamai kala daban-daban, ya koyi karatu a gurin su. Hasali ma tare suka je aikin haji, shi da al-Imam al-Baihaqi tare suka tafi aikin haji abokan tafiya haka. Wannan malami ya rayu shekara 70, dan haife shi a hijirar shekara 376, ya mutu a hijirar shekara 465, kamar shekara 900 kenan da shekara 74 a yau insha Allah. Allah ya gafarta mishi. Babban malami ne na fiqhun Shafi'iyya da sanin ilmul kalam, kuma sufi ne wanda yake ya kware wajen tarbiyyar ruhi da tsarkake mutane da raba su da shagaltuwa da duniya da makamantansu. Ya rayu rayuwa irin wannan, ya zama shahararren malami, sarakuna suna jin maganar shi, suna tsoron muryarsa, suna neman shawararsa, irin su Alab Arsalan a lokacin da Halifa ma Al-Qaimu bi Amrillahi wanda yake Bagadaza ya sha neman shi, nemi shawara a wurin sa. Sufiya gaba daya sun karkata zuwa gare shi, ya dalitafai da dama da gaskiya. Akwai wannan Risalatul Qushayriyya din, akwai wani labari da aka bayar kamar da Al-Imamu Ibn Kathir ya ambata cewa dokin sa da yake hawa tun da ya mutu, da dokin ya fara ta kaba kenan, za a ce ku yake cin abinci, yake komai, sai da ya mutu shi ma dokin ya daina cin abinci, ya daina harka da walwala, har yunwa ta kama shi bayan yan watanni shi ma ya bu mai gidan shi. Wallahu a'lam. Haka Ibn Kathir ya ba da labari a cikin Al-Bidayatu wan Nihaya. Asa akwai dabbobi masu irin wannan sabo din da masu su, wani ko tafiya mai dabba ya bi cin abinci. To wannan malami a littafin shi Arsalatul Qushayriyya ya zo ya yi ta magana akan tarbiyya, akan istiqama. Mun ji wancan tarifin da Nawawi ya kawo mana daga gare shi. To wannan littafin ne Ibn Taymiyya ya dauka ya ta mushi raddi akai, domin yana magana akan istiqama ne, sai zama kuma istiqama ba a manhajin salaf, a manhajin tarbiyya irin ta sufiya. Misali, yayi kokarin Ibn Taymiyya ya mushi raddi akan mas'alar sama, sauraren kida da waka da abubuwa irin waɗannan, wanda sufiya suna ganin sauraren su babu komai. Kuma wannan malami a cikin littafin yayi kokarin yayi tabrir, yayi justifying haka. Ibn Taymiyya ya mushi raddi akan wannan dalla dalla. Haka akan al-jamal, kyau, sufiya suna da maganganun nazariya akan mu'amalantar abubuwa masu kyau, kyan halitta, kyan hali, kyan kaza da sauransu. Yayi maganganu akan wannan, da kuma bayani akan menene ridallahi, yaya ake samun yardar Allah. Wannan ma Ibn Taymiyya ya mishi raddi akan matsayin salaf game da abin da ke kawo yardar Allah, da bambancin shi da yadda sufiya suke kallon irin wannan matsayin. Haka bayani akan ganin Allah, bayani akan maye bege, irin abinda mutum zai ce in ya ji an kira sunan Allah ya faɗi ya suma, haka suke ce mishi shauki da bege da maye don san Allah ko san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Mutum ya je maka yana ganin kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallama, da ya ga shi bakin nan kawai sai ya faɗi ya suma, sai an kai shi asibiti an mai ƙaro ruwa, gaba ɗaya jikin shi babu ƙarfi babu laka. Irin wannan imanin da wannan kaunar ne matsayinta a shari'a. Ibn Taymiyya ya yi magana akan wannan, ya yi magana akan ruwa zammul bukhul, irin yadda shehunnai da malamai suke da bakar ruwa, da kuma cewa in dai tafarkin manzo Allah sai bitu manzo Allah ba shi da ruwa, ya kamata a gansa da kyauta. Zai yiwa a ce babban malami jama'a, kuma a ce babban marowaci, sai ya mutu a ga ya tara dukiya mai yawa, kamata ya ce babban mai kyauta ne shi, dan shine halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kamar sakakken iska. Da ka in ka san zaka yi malanta, ka shirya ma kyauta, inda irin ta annabi kake so kai, inda zaka bi sunna to ka shirya ma sakin hannu da kyauta, kar ka zama marwaci. Ibn Taymiyya ya yi magana akan wannan zammul bukhul, kuma mun gane da ke jama'a. Haka ya yi magana akan hakuri da muhimmancin sa a wajen da'awa, da wajen wa'azi, da hakuri da jafa'i na batattu da yan bid'a masu raddi. Ya magana kuma akan nau'o'in hakuri din, da kuma jihadi, wanda shine karken fasali dai magana akan littafin nan a cikin littafin nan jihadun nafsi jihadul adu jihadul ilmi jihadu kaza da sauransu idan Allah ya kai mu daidai lokacin Allah ya raye mu har zuwa lokacin za mu ji bayanai da Ibn Taymiyyah wanda zaka san ƙarya ne masu cewa wai suna amfani da Ibn Taymiyyah sannan suna kashe musulmai ƙarya suke ba su san Ibn Taymiyyah ba ba su san irin kafin Ibn Taymiyyah ba su dai kawai suna zaben abin da ya musu wato Ibn Taymiyyah ya zama kamar yadda ka san kasuwa ne in ka je kasuwa zaka ga mutane da yawa kowa akwai abin da ya kawo shi akwai wanda ya zo kawai yawo yake window shopping yake akwai wanda ya zo siyayya da gaske akwai wanda ya zo ya bude shagon shi akwai wanda ya zo biyan bashi akwai wanda ya zo yankan aljihu ko mun gane akwai wanda ya zo koda wani abu zai fadi ya tsinta duk akwai tayi ma akwai ma'aikatan local government da suka zo an san haraji kaga mutane ne da dama a mahalli guda amma kowa manufar shi daban to haka da tafan Ibn Taymiyyah yanzu suka zama irin haka sun zama kasuwa kowa na karanta su da manufarsa za ka yi mamakin wanda ke so ya tabbatar da maulidi yana da hujjar tafan Ibn Taymiyyah ai mun karanta ana amma ba zai karanta ragowar ba sai ya karanta daidai inda Ibn Taymiyyah yake cewa wanda yake yin bikin tunawa da ma'aiki ranar haihuwar sa alaihi salatu wassalam wannan zai iya samun lada saboda kyan niyyar sadaka wanda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma yana wuce nan ba sai ya ce to amma fa baya cikin tafarki da manhajin salaf idan ko da addini da su asar gai to sai mutun ya ciro iya wancan sai ya bar na kasa ya samu baghayatahu abin da yake nema ko kaga wannan yana samun irin abin da yake nema a ciki ba khawarije wanda yake so ya yaki musulmai ko ya kashe mutanen da basu ba su gani ba shi ma yana da inda zai tsakuro a cikin tafai Ibn Taymiyyah yace Ibn Taymiyyah yayi magana akan jihadi a wurin ka wanda yake magana akan kaza wanda yake magana akan ƙaryata aljanu ma ƙaryata aljanu da sihiri da bokanci sai kaga ya tsakuro wani abu da Ibn Taymiyyah ya fara ya hujja da shi ya manta Ibn Taymiyyah a aikace yana yin ruqya kuma mun gane da kyau jama'a idan aka kamar kasuwa ne da tattafa tun malamin da yake da ilimi da yawa haka dama dole sai an sami waɗanda za su dinga irin wannan ikhtilafin suna dauki ɗaiɗai na wasu abubuwa da za su biya musu bukata hasali ma mutane da suke yan bid'a qur'ani ma suna mushi irin wannan mutum zai dauki qur'ani ya yanke iya abin da yaso wani ma kristani sai ya yanka kawai iya wailul lil musallina ya tsaya iya nan sai Allah ya ce bane ya tabbata ga masu sallah ya ki gaba ya ki baya to duk wanda yake so ya kafa hujja dama inda ta gaskiya ce to yakan fade ta ne cikakkiyarta ba tare da ya gintsi iyakar abinda san zuciyarsa da ainihin ranshi yake so ba waɗannan jama'a suna daga cikin abubuwan da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya tattauna a kansu a cikin wannan littafin ina fata ƴan uwa za su lura da cewa babu shakka wannan littafin duba zuwa ga ire-iren waɗannan maganganu da muka ambata wanda suke cikin shi babu shakka akan littafin yana da matukar muhimmanci a karanta shi a nazarce shi a tsaya a abu dabdala akan me yake nufi a fahimci ma'anar shi tare da alakanta shi da abin da ke wannan zamani namu dangane da tafarkin da zamu bi wajen karanta littafin shine gashi kamar haka a takeice farko dai zamu yi amfani da wannan nuska ta Malam Rashad Muhammad Salim rahimahullah tare da isti'ana da sauran nuskoki waɗanda ba wannan ba a wuraren da za a iya samun wani bambanci ko makamancin haka sannan za mu karanta doron matanin tun daga kan muqaddimar da shi malamin yayi mai tahqiqin nan wanda ita ma ta dauke da ilmomi da bayanai da abubuwa masu amfani za mu karanta ta ba za mu tsallake ko harafi ɗaya ba insha Allah kafin mu shiga asalin littafin za mu karanta wannan doguwar muqaddima da yi sannan baya ga wannan kuma za mu bi doron matanin muna karanta shi da fassara shi cikin Hausa da fassara ta'aliqat din da malamin yayi a duk lokacin da aka buƙaci wata mas'ala da take da alaka da karatun za mu yi kokarin zuwa da hujjoji daga wasu littattafai kamar yadda muka saba imma dai mu dauko littafin musamman mu karanta daga ciki in mun ga buƙatar haka ko kuma mu ishara zuwa ga wuraren da za a samu waɗannan bayanan sannan za mu dogara da littattafai da maganganu da takhrijat na malaman hadisi wajen inganta hadisai koronata su musamman Malam Muhammad Nasiruddin Albani Sheikhul Islam Ibn Hajar Al-Allama Al-Hafiz Zahabi da makamantan malamai irin waɗannan daga cikin mutaakhirina ko mutaqaddimina waɗanda suke da maganganu akan ingantawa da rawanta hadisai dangane da tafsiri da bayani akan ma'ana ayoyi na alqur'ani mai girma kacokan zamu dogara ne musamman akan abin da ke da alaka da sifat da fassaran salaf akan tafsirin Imam al-Tabari da tafsirin Ibn Kathir idan ya shafi magana akan wata aya wacce take magana akan ahkam ko wani abu makamancin haka to babu laifi mu dogara da tafsirin al-Imam al-Qurtubi Abu Abdullah al-Jami' li Ahkam al-Qur'an ko wani makamancin sa wani abu da ke da alaka da balagar Qur'ani ko wata mas'ala da ke da alaka da ayoyi waɗanda suka wannanci asalin saƙon wanda ke da alaka da lafazi galibi da mamakan dogara ne tafsirai wanda suke da bada muhimmanci akan waɗannan abubuwa kamar shi Qurtubi din ko kuma tafsirin ainihin wato al-Muharrar na ainihin wato wannan malami mutumin ƙasar Morocco din nan at-Tahrir wa Tanwir na Ibn Ashur ko makamantansu dangane da tafai kuma wanda suke da alaka da mas'aloli zai kawo wani mas'aloli suke da alaka da tarihi wanda suke da alaka da wasu labarai da makamantansu galibi mun fi dogaro da littafi irin ko dai Siru A'lamin Nubala idan magana ne akan mazaje da tarihinsu ko littafin Tarikhul Islam na shi Al-Imam Adh-Dhahabi din ya shafi wasu waqa'i da shi da tarih na Ibn Kathir shine Al-Bidayatu wan-Nihaya za mu kuma iya dogara da wasu littafan waɗanda ba waɗannan ba gwargwadon hali amma dai wannan sa daga cikin umda a cikin littafan da ainihin wato za mu dogara da su dangane da kuma asalin matanin littafin to wajibi ne ba wai anan ba duk wanda ke karanta littafin Ibn Taymiyya yana da kyau ya yi kokari ya zama yana komawa ga wasu littafan na Ibn Taymiyya dan ganin wasu maganganun dan zaka iya ganin su ya maimaita su a wani wuri ko ya faɗe su da wata sura wadda tafi wannan fito da zance fili ko ƙarin bayanai da haka za mu dogara da wasu littafan shi waɗanda ba wannan ba musamman Majmu'ul Fatawa littafi irin Dar'u Ta'arud al-Aql wa an-Naql littafi irin ainihin wato al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ir shaitan littafai ire-iren waɗannan Minhajus Sunnatin Nabawiyya da sauransu waɗanda a wurare daban-daban zaka ga akwai ishara da yake yi yace wannan magana nayi ta a wuri kaza kuma kamar haka to zamu dogara da su wajen komawa zuwa gare su da nazartar ainihin wato waɗannan maganganu da ganin ko zamu samu wasu ƙarin fawaidu akan su har ila yau zamu yi kokari insha Allah kamar yadda na ambata zamu alakanta wasu masail waɗanda suke da alaka da wannan zamanin da misalan su a zamanance dan mu fi fahimta su da misalan irin ainihin aqidin wani lokaci za mu iya buƙatuwa zuwa ga mujanin fashi a wasu mas'aloli har mutum ma ya ga kamar ko abin ya yi tsauri ko makamancin haka musamman a mas'alolin da suke damun mu wanda ba mu fahimce su ba ko mu san kansu ba da sauransu waɗannan duka juhudul muqilli ne jama'a ƙoƙari ne na waɗanda suke ba su iya ba ba su sani ba ba ma idda'in iyawa ko sani ko makamancin haka larura ce ta buƙata ta kai mu zuwa ga wannan aiki a dukkanin waɗannan bigire da majalisa da rami za mu dinga neman taimakon Allah ne dama dan ya taimaka mana da agajinsa da taimakonsa da taufikinsa Allah ya sa dan shi muke karatun da rami ya sa don Allah muke da ni mai karantawa da masu sauraron Allah ya sa mana ikhlasin cewa muna neman fahimta addini ne wannan addu'a mu ta farko kenan sannan Allah ya bude zukatanmu wajen iya karantawa da fahimtar gaskiyar da kuma karbata Allah kuma ubangiji ya datar da mu da samun istiqama din akan ayyukan mu da aqidan mu da addinin mu da rayuwar mu kamar yadda na ambata tun farko kowanne karatu yana da kyau mu sa wa ranmu cewa mu ne muke so mu karanta shi mu fahimce shi mu yi aiki da shi kafin wani yayi aiki da shi kafin wani ya samu damar yayi mana ilzamin cewa to ai kuna fada ba ku aikatawa ai aikin ku ya saba da maganar ku ya zama mun aikata ne ta yadda ko da ba mu ci mu shi aikata kaza ba zai ga yanayin dabi'ar mu da aikin mu ya gaskata abin da muke fadi wannan shine tafarkin da annabi da sahabbai suka rayu har mutane suka yi sha'awa su suka bi addinin su shi sa idan suka je wuraren da suka je ba wai kawai suna fara wa'azi bane sai sun yi hulɗa da mutane an ga irin dabi'unsu har mutane da kansu su yi sha'awar irin addinin ta yadda da zaran an musu tayin addinin ba za su ji abin nan wato haira damuwa ko confusion ko rashin fahimtar dan me zanyi addinin da kake fada wanda kai baka yi ba za a ga addinin aikace to Allah ubangiji mu yake roƙo ya samu akan wannan turba malaman mu da suka koyar da mu ire-iren waɗannan karatuka fa Allah ya sa muka samu mu ma dan hasken da muke haskakawa muke kuncinawa muna roƙon Allah ubangiji ya gafarta musu wanda suka rasu a cikin su wanda suke raye Allah ubangiji ya sa musu albarka a cikin rayuwarsu da zuriyarsu musamman shi babban malamin mu wanda ya kafa wannan makaranta Malam Muhammad Awwal Adam Albani na Zaria Margayi Allah ubangiji ya gafarta mishi Allah ya sa ya huta Allah ya mishi rahama Allah ya dayyaba masa zuriyarsa da bayansa da ayyukan shi na alkhairi kuma Allah ya gafarta mai zunubansa ya Allah ayyukan da wannan malami ya na addini da ya bar su a baya kuna roƙonka Allah ka yauƙaƙa su Allah ka kai masa ladansa Allah ka bashi darajar da kake baiwa waɗanda suka mutu akan ɗaukaka addininka Allah ka mai masa bayansa da iyalansa da ɗalibansa da karantarwarsa Allah ka sa mu da shi a cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar alkiyama babu shakka wannan malami na daga cikin malaman da suka yada alkhairai kuma suka samu a turba ta ainihin wannan manhaji na salafiya Allah ya gafarta mishi to waɗannan a takaice kenan jama'a dangane da manhajin da zamu yi wajen kantar da littafin wanda di ya sami wannan kofi zai ga kamar yadda na ambata cewa a farkon littafin akwai muqaddima wadda ainihin wato shi malamin ya rubuta ta shine malam Muhammad Rashad Salim wacce doguwar muqaddima ce ga ta nan wajen shafi 29 ita za mu fara karantawa wanda bayan ta zaka ga akwai hotuna da ya sanya na wasu daga cikin copies na makhtutat da ya samu na littafin daga cikin kamar da zai ambata mana daga cikin matsalolin da ya samu gaba ta hakikin littafin nan shine karancin makhtutat akwai karancin makhutsat na littafin ba a same su da yawa ba dan anan ma waɗanda ya kawo kawai kusan guda biyu ne kawai guda biyu ne ko guda uku wanda kuma kowace a cikin su tana da haram akwai wanda wani wurin garaya ci wani tejin ya fadi da sauransu da haka sai da aka yi ta ɗan dabaru wajen hada nassin littafin har ya fito a yadda yake din nan to wannan muqaddima jama'a za mu karanta ta insha Allahu kamar yadda ya ambace ta anan kafin mu je ga karanta ta ina so na mana ishara akan cewa a ka'ida ya kamata mu yi tarihin wane ne Ibn Taymiyyah to amma Ibn Taymiyyah a wannan makarantar ko a waɗannan karatutukan ba bako bane an shayin tarihin sa mun yi wannan tarihin cikakke ko gwargwadon hali a ƙarishin karatun Hamawiya ta malam shi Ibn Taymiyyah din wanda malam namu bai karasa ba wanda kamar yadda shi mai tahqiqin shine professor ainihin wato mai sunan shi ma Hamad Go At-Tuwaijiri Hamad At-Tuwaijiri yayi dogon ta'aliki da muqaddima ma ta'aliki da tahqiqin da yayi ma fatwa al-Hamawiyatul Kubra ta ainihin shi Hamad At-Tuwaijiri din to wannan tahqiqin mun bi shi mun karanta ta wannan muqaddima tsaf gaba ɗayan ta mun ji kuma bayani akan ta a ciki yayi tarihin Ibn Taymiyyah da gwagwarmayarsa da littattafansa da ɗalibansa da komai sannan baya ga nan a wurare da dama da munasabat daban-daban an shayin bayani da tarihi akan Ibn Taymiyyah amma duk da haka ba za a ƙi yin tarihin ko da ɗan ƙanƙani ba ne yana da matuƙar muhimmanci ko ɗan yaye ne a ji maganganu ko da a taƙaice ne akan wane ne Ibn Taymiyyah kafin a kai ga ainihin wato waɗancan bayanan me zai sa ɗan yi waɗannan bayanan kaɗan saboda ta yiwu wanda zai saurari waɗannan karatukan bai san waɗancan maganganun ba bai karanta su ba bai saurara ba ko kuma ta yiwu ko mu ɗin ma da muka karanta ko muka saurara to ta yiwu mun manta wasu abubuwa da haka a taƙaice ƙwarai da gaske zan ambatan mana wasu ru'usul aqrab game da Ibn Taymiyyah rahimahullahu sunan shi Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani sunan shi kenan Ahmad dan Abdul Halim dan Abdul Salam mutumin garin Harran wanda wani ƙauye ne a gefen a cikin ƙasar Sham ta wancan lokacin yanzu ƙauyen yana fadawa ne a cikin ƙasar Turkiya a wannan rabe-raben ƙasashe da ake a yanzu Ibn Taymiyyah zaka yi cewa mutumin ƙasar Turkiya ne an haife shi a cikin Rabi'ul Awwal hijira da shekara 661 a wannan gari na Harran daga baya kuma yana yaro dan shekara 5 a lokacin ana cikin fuskantar fitintunu na Tatar Mongolia wanda suke yakin kashe kowa da komai suna ta halaka al'umma a ko'ina. A dalilin haka wannan ya tirsa sama kusan dukkanin mutanen Harran suka yi kaura suka baggarin Harran zuwa cikin birnin Dimashq wanda a lokacin shine birni wanda yake da abin nan tsaro yana da katanga ganuwa kenan da sauransu yana da kuma isassun kayan tsaro na sojoji da makamantansu. Wannan shine dalilin da wasu wannan garin wannan ya tsirar da wata zahira ta kyamar Tatar a cikin zuciyar Ibn Taymiyyah dan yana yaro karami ya sha wahala kuma yana iya tana abubuwan da suka faru. An ce da kafa suka dinga tafiya a wannan lokacin karabka mata da yara suka yi ta shan wahala wasu ma suka mutu a hanya. Ibn Taymiyyah da baban shi malami ne babban malami a mazhabin Hanbaliya shi ya fara koya mishi karatu daga baya ya karatu a gun malamai daban-daban ya haddace littafai kala daban-daban tun daga kan da tattafai irin Musnadul Imam Ahmad Sahih Bukhari da Muslim littafin Abu Dawud da Tirmidhi duk waɗannan suna kan kanshi ba wai karatu ne nashi na wasa ba kuma Allah ya mishi kwakwalwa wanda Zahabi yake cewa Ibn Taymiyyah bai taba ganin irin shi ba shi ma Zahabi yake shi ma bai taba ganin irin Ibn Taymiyyah ba duk da irin gane-ganen Zahabi jama'a. Ibn Taymiyyah Allah ya mishi kwakwalwa wadda take sayyala wajen haddace abubuwa da iya istihdarin su bayan rasuwan baban shi tun yana dan shekara kamar 15 ko 16 ya zo na majalisin baban wajen karanta da tafsiri musamman anan aka ji aya da Allah ya zuba a cikin fikira da tunaninsa da iliminsa. Ibn Taymiyyah ya ci gaba da karantawa da gwagwarmaya da tsoron Allah da bauta tsawon shekaru da jarinta da haka an san shi a matsayin malami mai karantawa wanda yake da dalibai da makaranta malami mai wa'azi wanda yake tara mutane ya musu wa'azi da nasiha malami mai amru bil ma'ruf wa nahyi al munkar wanda yake bi anguwa yana wa'azi yana tsoratarwa malami soja wanda da shi ake zuwa jihadi kuma yakan ma roki komanda cewa a saka shi a gaba kusa da mutuwa a sashi kusa da mutuwa haka yakan ce a cikin wannan jihadi na Tatar. Sannan malami ne kuma wanda yake yayi gwagwarmaya da azzaluman malamai da azzaluman sarakuna da azzaluman yan bid'a da dukkanin nau'o'in su jama'a. Sarakuna suka hada kai da malamai na bid'a da malamai masoya zuciya da malaman fada wanda suke ganin kamar ya tsole musu ido ko ba a jin labarin su sai shi duk waɗannan sun hadu sun yi gwagwarmaya da shi an kama shi ba ɗaya ba ba biyu ba an kulle shi an kawo shi ƙasar Misra an tara malamai sun yi munazara da shi ya kure su an dake shi an hore shi an watsa ɗaliban shi duk ya sha waɗannan gwagwarmaya karke ma dai kamar yadda mutane suka sani Ibn Taymiyyah a gidan yariyar su a ƙarƙashin ɗaurin da aka mishi an ɗaure shi akan mas'ala ta karatu akan ziyarar kabari an dake shi akan mas'ala ta saki uku a kalma ɗaya an yi fitina an zalunce shi akan mas'ala ta asma'u wa sifat littafin shi kenan na Hamawiyya an yi fitintunu iri daban-daban bayan waɗannan kuma Ibn Taymiyyah Allah ya mishi albarka Allah ya wa ilimin shi albarka ilmomin da ya karantar an taskace su an rubuce su kuma a yanzu akwai su a duniya ga sunan littattafai sama da 300 akwai littafi da musamman ɗalibin shi Ibn Qayyim yayi wanda a ciki yake bada labarin littattafan Ibn Taymiyyah sunayensu da makamantansu. Sannan Allah ya huwace mishi ya yaye manyan ɗalibai wanda suke su ma kowannen su dutse ne kafaffe a ilimi Ibn Qayyim al-Jawziyya al-Imam al-Zahabi Ibn Abdul Hadi Ibn Kathir al-Dimashqi ga sunan su al-Imam al-Mizzi da makamantansu Ibn Qadi al-Jabal duk waɗannan da sauransu manya-manyan ɗalibai ne a makarantar Ibn Taymiyyah kuma kowannen su malami ne da tafan shi na shaida akan haka. Ibn Taymiyyah tsawon rayuwarsa bai samu halin yin aure ba saboda bala'in duniya da fitina ba zama kullun cikin harka ake yau wa'azi gobe muqabala jibi fada da gwamnati an kulle shi anan ba zauna ba da haka ba wai saboda tsabin zuhudi bane ko bai da wadatar da zai a bai ma samu hali bane kwata-kwata kasan ko Imam Ahmad Ibn Hanbal bai yi aure ba sai dai kai shekara 40 saboda bai zauna ba kullun yana cikin tafiye-tafiye duk inda ya ji labarin wani malami sai tafi gunshi ya je ya nemo karatu. Sannan kuma shi Imam Ahmad Ibn Hanbal hadda ma tsaba ragin talauci kamar yadda masu tarjama shi suka ba da labari domin baban shi ya mutu da ba musu komai ba sai wata rumfar kasuwa da suke an san haya daga kudinta duk wata suna an san abin da shi suke cin abinci shi da mahaifiyarsa sai kuma kawun shi dinnan baban Hanbal wanda Ishaq ibn Hanbal kenan wanda yake taimaka musu dan uwan mahaifinsa kuma shi ma ba wani mai karfi bane da haka kullun uwa tana cewa kai aure ina so in ga jikoki na yadda dattawa suke din nan ko yana ba ta hakurin cewa in nayi aure ba kowace mace ta iya hakura da mu abinda muke hakura da shi na talauci ba da haka bai yi aure ba har sai da shekara 40 hatta idza balaga ashuddahu wastawa kin duk ba sunna bane wannan jama'a kun mun gane duk amma idan mutum ya samu kanshi a cikin wannan larurar sai ya haka akwai littafi musamman na anan al-ulama uzzab wanda ilimi da bala'in duniya hana sa aure Imam An-Nawawi yana cikin su Karima wannan ta makantar Imam al-Bukhari tana ciki haka zai ya bada labari cewa yace matat kahalan wa lam tatazawwaj abadan ta mutu budurwa ba ta taba yin aure ba saboda tsaban neman karatu ita ma kaga mace ce fa ma ba ta taba yin aure ba kaga ba kowa ke iya dan wannan ba sai fastoci ko sai fastoci ne zaka ga yana iya irin wannan istiqama ba sa yin aure amma suna yin iskanci Allah ya kare mu Ibn Taymiya jama'a bai yi aure ba saboda abin nan wahalar rayuwa kuma har ya mutu bai mallaki abin da za a ce wai arziki gida a ce nashi ba har ya mutu a ɗakin wato har aka ɗauke shi aka kama shi aka kulle shi yana kwana ne kamar ka ce a ɗakin zauri irin ɗakin da samari suke kwana ko gwagware wanda ba su da galihu wanda ma bai da bayi sai dai zagaya bayan layi na kusa da shi anan yake qada'ul haja ko ko ya tafi gidan wanka kowa ya san irin wannan gidan irin wannan dakuna yanzu kamar babu irin su akwai su ko a cikin daurawa din nan zaka gamsu da cikaji mu yanzu nan saboda tsabar barakanci zaka duba irin su nan tunin wada da gaskiya layout koko malashin ba irin wannan dakuna yanzu ana sai zaka ga kore gidan dakin zaure aka samu wani miskini ya ci aure a cikin dangi sai a bashi wannan dakin yadda katifa shi da shi da kudin cizo suke kwana to Ibn Taymiya har iya rayuwar shi iyakar abin da ya mallaka kin jama'a akwai mutane bayin Allah wadanda Allah yake daukaka su ba wai dan sun tara abin duniya ko dan sun bu duniya ba a cikin malamai akwai su a cikin sarakuna akwai su a cikin attajirai ma ana samun masu kudi ma masu yin wannan tunanin yanzu kaman sarkin da aka yi dincin da ake ce ma Salahuddin al-Ayyubi wanda shine sarki ɗaya daga cikin sarakuna da har Turawa suna jin tsoron shi Turawa suna labarin shi suna tsoron shi suna girmama shi aka ce da ya mutu aka je aka bude store din shi ma'ajiya babu abin da zai isa a yi mai a sai mai likafin kudin da aka tara a cikin ba sai isa a sai mishi likafin ba wannan kuma shine sarkin da yake fa sarkin Misra da Sham da Baitul Maqdis duka imarar sa ce ya ci su da yaki gaba daya mai da su dole musulunci kuma wannan dawloli suna da dukiyoyi na zakka da haraji da ake karba wanda ya raba su ga al'umma gaba daya shi kuma ba a samu abin da zai isa a mai da na'iba daga dukiyar sa kuma sarki ne kamar yanzu a ce gwamna misali ko shugaban kasa ya mutu sai ya zama ba shi da a account din shi babu naira 5,000 kenan ko za ta isa da na'iza ai ko da kudin hakan kabari da kudin da kafani da kudin da za a sha mai a motar wanda za su ba da aron daukar gawan ina ga 5,000 ta isa ko a ce 10,000 ko to 10,000 a wannan rashin darajar naira din da likafani da kudin hakan kabari da sauransu babu a kawo ku wannan ya kai talaka jama'a ya kai talaka Allah ya gafarta musu to yanzu wani zaka ga kudin shi sun wuce lissafi ba sa lissafuwa sai an zauna zama na musamman Ibn Taymiya da haka malami ne mujahidi mai tarbiya babban malamin musulunci da sauran abubuwa yayi karantarwa kamar yadda muka ji yayi kuma wa'azi da jihadi ya kuma yi raddi da sauransu rubuce-rubucen shi ba sai an tsaya ana lissafa su ba suna nan birjik barkatai a nan makarantar kusan alhamdulillah dukkanin littafan Ibn Taymiya da aka buga su kusan dukkanin su muna da su kamar yadda kuma galibin maktabat wanda suka amsa sunansu sawa'un na mutane ne ɗaya-ɗayawa ko kuwa na wasu hukumomi ne kuma asasat zaka tara akwai littafan Ibn Taymiya ko mafi yawan su ko wasu muhimmai daga cikin su musamman dai littafai irin wanda suke matsakaita ko madaidaita irin wasitiya irin hamawiyya irin al-furqan da makamantan su zaka ga ga sunan kala daban-daban Ibn Taymiya daga cikin malamai da suka fuskanci sharri da gaba tsakanin shi da 'yan bid'a suna mai sharri har yanzu ba su dena ba tun zamanin shi sun mai sharri sun ce ya ce kaza da sauransu yayi kaza yayi kaza ya zagi Allah ya zagi manzo ya aibata ahlul baiti baya san sayyidina Ali nasibi ne to waɗannan sharoran an mushi su amma kamar yadda muke fadi shine duk mutumin da kake so ka fahimci shi waye a ka'idar ilimi akwai primary source na fahimtan waye mutum shine ina maganganunsa ina rubuce-rubucensa ina asar ɗinsa abin da ya bari wannan su ne source na farko da zaka gane waye shi da aka misali in kana so ka fahimci waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama karanta alqur'ani shine littafin da yazo da shi karanta hadisansa su za su bayyana maka waye shi kana so ka fahimci waye imamu bukhari karanta littafin shi bukhari kafin ka karanta abin da wani ya faɗa a tarihinsa kana so ka fahimci waye abubakar gumi saurari tafsirinsa karanta littafinsa raddul azhan aqidatu sahiha kana so ka fahimci waye malam Jafar Mahmud Adam saurari tafsiransa da karantarwarsa kana so ka gane waye Albani Muhammad Awwal namu karan saurari kasusuwarsa kuma akalla ka saurari cassette inna masu kasa ne ka saurari akalla guda 100 ko 200 ko guda 1000 sannan zaka yi magana akan mutum jiya nan muke karantawa cewa wasu malamai daga cikin masu riwaya sai aji Ibnu Adiyyin ya ce waɗannan na kasa gane waɗannan iri ne su ce saboda ƙarancin hadisansu babu hadisansu da yawa ko to ba za a iya fahimta waɗannan irin mutane bane su wajen nagarta ko rashin nagarta ko wajen aminci ko rashin sa sai an samu madda kafiya sai an samu sample isasshe wanda zai isa a gane waye mutum karabu da duk surutun da wani yake wannan shi zai bayyana maka waye mutum kamar da dai misali kowa zai iya fahimta wannan idan ka je neman aure kai tambaya aka ce wance wace iri ce aka faɗa maka siffofinta duk yadda wannan ya kai da adalci wajen faɗan magana idan ka zo kuka zauna da ita matsayin mata da miji sai ka fahimci su abubuwan da shi bai san su ba ko kuma ya ɓoye su ko ashe yadda ya fahimce su ba haka take saboda yanzu kana da saduwa kai tsaye da ita da kai da ita ba ku fahimci juna fiye da fahimtar da wani ya mata matsayin third party kuma kai ma haka za ta fahimce ka da aka madda da za a fahimci waye Ibn Taymiyyah tun farko shine littafansa wanda yake so ya gane Ibn Taymiyyah sai ya kanta littafansa shi yasa Malam Bakar Abu Zaidin da yayi tarihin Ibn al-Qayyim yake fada kuma ya isa ya fada yace ban rubuta tarihin nan ba sai da na karanta gaba ɗaya littafin Ibn al-Qayyim cikinsu sai da ya karanta su sannan yayi tarihin juz'i guda da haka littafin nashi yana daga cikin da masu kima wajen bayyana wane ne Ibn al-Qayyim domin yayi mu'ahadantar littafin ya karanta su daka ya fahimci wani irin mutum ne shi ina fata mun gane wannan daka Ibn Taymiyyah ba za ka gasgata abinda malamai ko makiya ke fada akan shi ko kareta ba sai ka san waye shi idan ka san waye shi ta hanyar kan tantaban shi sai gane waye ya fadi gaskiya waye ya fadi ba gaskiya ba dan duk akwai tsakanin masoya da makiya tsakanin wanda suka san shi da wanda ba su san shi ba don wasu ma masoyan ne ba su san shi ba za su fadi ƙarya ko su kuskure to amma kai in ka karanta waye shi zaka gane zaka san wane ne shi wanda ya faɗi gaskiya kuma zaka gane sai ya zama mafi yawan sharrorin da aka yi masa ashe ma yana da littafai wanda suke warkar da wannan sharri an mai sharri akan baya son a ziyarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai gashi da littafi akan hukunce-hukuncen ziyara an mai sharri akan baya kauna ahlul baiti sai gashi a ko ina littafin shi yana yabon su yana musu ainihin salati da sallama an mai sharri game da hadisin nuzul sai gashi ya rubuta littafi ya warware duk wannan matsalolin ya faɗi kuma abin da yake shine gaskiya game da ma'anar hadisin hadisin nuzul ga sanan burjik a cikin littafin shi wasu maganganun za ku iya tuna mun karanta su tafsilan a cikin iktira'u siratul mustaqim wannan a takaice kenan jama'a kwarai da gaske bayani akan waye Ibn Taymiyyah zaka iya koma da littafai mabambanta wajen karanta tarihinsa ko dai a cikin ire-iren waɗannan littafai da aka yi tahqiqin littafansa galibin masu tahqiqin suna faɗan tarjuma ko makamancinta ko ka koma da littafai irin uqudud durriya wanda musamman Ibn Abdul Hadi yayi shidan tarihin malaminsa ko littafin Siru Alamin Nubala can karke sosai ko littafin Bidayatu Nihaya na Ibn Kathir haka da littafai ire-iren waɗannan littafin Inba'ul Ghumar da Abna'il Umar na malam Ibn Hajar al-Asqalani shi ma yayi tarihin Ibn Taymiyyah a wannan haka a cikin abin nan ɗayan littafin nashi shine Durrul Kamina fi a ayanin mi'ati thamina anan ma yayi tarihin Ibn Taymiyyah musamman ma anan ya fi bayyana abubuwa sosai fiye da wancan da dai littafai kala daban-daban ga sunan waɗanda suke tarihin wannan babban malami Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Allah ya gafarta mishi. Ibn Taymiyyah ya rasu kamar yadda aka bada labari a daren Litinin ranar 20 ga watan Zulqa'ada a shekara ta 728 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, a cikin wato kal'a yanzu kamar ka ce bariki kenan, barikin soja inda sarki yake ko komanda ko makamancin, to suna da kaman kwatagar inda suke rufe mutane a wannan wuri. Anan Allah ya mishi rasuwa bayan sun daure shi da Ibn Qayyim akan mas'ala ta ainihin wato saki uku din nan kenan a lokacin wannan ta kai shi har zuwa ga rasuwarsa. Allah ya mishi cikawa, aka zo aka gaya ma shi gwamnan garin cewa fa malamin nan da ke kulle fa yau ya cika. Suka zo suka fito da shi, aka zo aka yi mishi jana'izar da ba a taba ganin irin ta ba a ƙasar Sham. Mutane sun cika garuruwa, sun cika garin, ya cika maƙil har zuwa bayan gari, har zuwa cikin gonakin mutane da ƙauyuka mutane ne ko ta ko ina. Haka aka cika garin, ba a taba ganin jana'iza irin tashi ba. An yi kwana da kwanaki kuma sai da aka saka masu gadi sojoji suna ainihin wato tsara kabarin, saboda mutane sun kusa su kwakule kabarin saboda ɗiba ƙasar waɗanda nema albarka, waɗanda kuma galibinsu da ba su nema albarka ilimin shi ba. Kuma gani ba su nema albarka iliminsa ba, amma suna nema albarkar jikinsa. Sai da aka saka masu gadi, dama malaman kirki haka suke samun irin wannan matsala. Ga kuma tarihin Imam al-Bukhari kamar yadda Ibn Hajar ya bada labari a cikin Tabliqu Ta'liq, haka kabarin Imam al-Bukhari ya wayi gari sai da aka zo aka sa kaya aka kewaye gaba daya, babu yadda za ka iya kai kan kabarin. Kaya aka saka kamar yadda za a ce babu waya, aka kewaye don hana zuwa kabarin. Haka Imam Ahmad Ibn Hanbal, haka al-Imam Shafi'i, haka duk waɗannan malamai na sunna suke samun kansu a cikin irin wannan yanayi bayan rasuwarsu. Haka dan Hudiyo nan, haka Malam Albani namu na Allah ya gafarta mishi. Dan ma nan yanzu da kai karancin bid'a ne mutane suka takawa kabarin nan nesa a hankali, amma mutane sun nemi su mai da kabarin shi wani wuri hada usabai, sai da aka ta musu wa'azi da nasiha tukunna, suna ganin hakan wani addini, suna nema su mai da kabarin ya zama wani wurin ziyara ta musamman, wanda ba daidai bane. Haka kuma kowa dai anan zai iya tana irin jana'izar da aka Malam Albani marigayi Allah ya gafarta mishi, wanda ba taba ganin irin ta anan kasar Zazzau tunda aka fa garin ba taba ganin irin ta ba. To haka malaman kirki suke, kamar da dan Ahmad dan Hanbali yake cewa bainana wa bainakum shuhudun janaza, tsakanin mu da ku ana ganin bambanci a ranar jana'iza. Ibnu Abi Du'at wannan alƙali da shine ummul haba'isa a wajen fitinar khalqul Qur'an, da ya mutu wanda suka jana'izar shi an ce ba su kai su 30 ba a birnin Bagadaga kuma ya rusu, amma ba su kai su 30 ba. Sannan kafin ya mutu shekarar shi 4 ya samu shanyewar ɓarin jiki stroke, wanda dama kuma Allah ne ya jarabce shi da shi. Dama ya yi alwashi cewa idan ƙarya yake yi game da cewa Qur'ani halitta ne, Allah ya jarabce shi da cutar da sai ya rasa yadda zai, kuma Allah ya jarabce shi. Sannan sarkin da ya biyo baya shine mutawakkil, ya sa aka kwace dukiyar shi gaba daya, komai nashi da aka kwace. Ya ce duk wannan dukiyar gwamnati aka tura mishi EFCC kenan ko? Sai ka kwace komai. Tunda akwai EFCC yayi, yanzu ne kawai bata aikin da ya kamata. Sai ka kwace komai jama'a duka suka yi musadarar shi, suka mai da shi talaka kamar yadda aka haifai, haka ya mutu. Amma Imam Ahmad da ya mutu, sarkin ya sa an je an yi kiyasin filin da aka mishi jana'iza, filin a yi kiyasin mutane nawa za su iya tsayuwa a nan. Aka yi kiyasin cewa mutane 2 million za su iya tsayuwa a nan. To kuma filin ya cika ta makin, yana cikin tarihin shi, karanta littafin ainihin wato tarihi Muddatul Baghdad na al-Imamu al-Khatib al-Baghdadi, Allah ya gafarta musu ga baki ɗinsu. To wannan kenan jama'a a takaice kwarai, ba tarjama ba ce kawai, tsokaci ne akan Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ibn Taymiyyah ya littafai iri daban-daban kamar yadda muka ambata, wanda za a iya samun su a duk inda aka neme su, a maktabat, a suqul kutub da makamantansu. Wannan shine ƙarshen darasinmu ne, insha Allah za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba, wanda kai tsaye kawai za mu fara karanta muqaddimar shi malam Dr. Muhammad Rashad Salim rahimahullah ayinda yake cewa bismillahir rahmanir rahim muqaddimatu zamu kwana nan insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah idan bika tazad ma insha Allah okay akwai dawon yara to idan akwai matsala sai mu bari sai wani makon ni ma zan fusa haka wallahi dan takura zan yi gaskiya
ai hakika ce ko malam hakika ce tarihiya bai da kiyaye da sakai da Allah ne so ga ma daular sakai da Allah ni a cire na ban san na kafin ga mutane da na rinki da Allah ban san ko matsala bace amma ba na na fito da mutane iya waɗanda kullun suna zuwa kawai iya wanda kullun da su muke na fito da ban su amma a zo da yawa yau gobe babu yawa ni ba san iya wanda ya gaji iya ai su kama shi da ma ko inda zan fara da ma da haka jama'a abinda nake so mutane su gani wannan karatun ko zai tuna mana abubuwa da dama da mun san su kuma ya bamu damar mu sabunta ta saka mu ba fatu ne samu ba kuma mu gani jama'a yanzu misali fatun da muka yi ittilau kace 142 ko kowa nan yana duniya akwai babu wanda yake